نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau Laraba, muna 8 ga watan Ramadan. Yau Alhamis kai ko? Yau muna Alhamis 8 ga watan Ramadan, hijira 1444 ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da yau 30 ga watan 3 shekara ta 2023. Lokaci ne da muke karatun Alƙur'ani mai girma, da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa, da fatan Allah ya azurta mu aiki da shi. Muna cikin suratu Yusuf, in ba ku manta ba, jiya mun tsaya kan aya ta 101, yau za mu ɗora kan aya ta 102, wanda waccan aya ita ce ƙarshen ƙissar Nabi Yusuf alaihi salam, wanda muka karanta doguwar ƙissa. Abu ɗaya na ɗan manta a ciki wanda na sojiyan karanta lokaci hali, wato ya halinsa, shi ne maganar wafatin Annabi Yusuf. Rashin aya da wannan addu’a da ya tawaffani musulman walhikini bis salihin, malaman tafsiri sun magana kan rasuwarsa da ya rasu a ina aka binne shi, a can Palestine garin sauran ‘yan uwansa, garin kakanninsa, koko a nan Masar. An ta dai tattaunawa ƙarshe dai abinda malamai suka ce an binne shi ne a Masar bayan wafatinsa kenan. To abinda ya ƙarfafa hujjar suka ɗauwan na ra'ayin shi ne wani hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayani, wanda da shi yake ƙara kafa hujja cewa a Misra wato ainihin yaras kuma nan aka binne shi. Hadisin shi ne hadisin da ake cewa wato ƙissar wata tsohuwa ta Bani Isra’il, wacce ta nuna wurin inda ƙasusuwan Yusuf yake alaihi salam. Wato Annabi Yusuf alaihi salam ya yi wasiya cewa in ya rasu wani lokaci zai zo sadda za a kori su Bani Isra’ila daga Masar. Wannan lokacin ya zo za a kore su, to lallai su tona kabarinsa, ƙasusuwan su tafi da su. Wannan shi ne zamanin Musa alaihi salam, kun san abin da Fir'auna ya masa. Wannan lokaci da Fir'auna ya yi nufin halaka Bani Isra’ila gaba ɗayansu, suka ɗunguma, suka tinkari wannan ruwa na Bahar Maliya wanda za su tsallaka su tafi zuwa ainihin matsira. A wannan lokaci aka ce sai hanya ta ɓace masu, suka rasa yadda za su gane. Shi ne sai aka tambayi malamai na su Bani Isra’ilan yaya za a yi su nuna masu hanya. Sai suka ce ai sai wata tsohuwa ita ce wacce za ta iya gane yanzu abin da zai faru kafin hanyar sai sun gane inda kabarin Yusuf alaihi salam yake tukunna. Sai Musa alaihi salam ya ce tuwa zai nuna musu, ya kace akwai wata tsohuwa ta Bani Isra'il, ita ta san inda kabarin yake. Shi annabi Musa ya ce a zo da ita. Da aka je aka zo da ita aka ce gashi abinda ake so, ta nuna inda kabarin annabi wato Yusuf yake, domin ana so a tona kasusuwa. Ita ce to in ta nuna me za a yi mata, sai ce me take so. Sai ce ina son ka roƙa man Allah ya bani zama tare da kai a aljanna. Kenan annabi Musa ya ce to ka je ta nuna. Shine ta zo ta nuna wurin, hada ruwa ma kamar wani rafi ne a wurin, aka tona ruwan, aka yi ta tonewa har aka tarar da ƙasa, aka ƙasara aka tona aka sami ƙasusuwansa. Shine aka tone aka tattara lokacin da za su tafi suka taho da su. To ana tonewa sai ya zama Allah ya nuna masa hanyar da za su tinkara, inda za su tafi su tsallaka wannan kogi wanda Fir'aun ya biyo bayansu. Annabi yana ba sahabbansa labari ne, yake cewa lokacin da ya kai ziyara ma wani balaraben ƙauye, ya masa goma ta arziki, ya kyautata masa, ya bashi duk abubuwa na dai abin da ake ma baƙo. To shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai ma rada duk ka zo Madina duk abin da kake so ka tambaya. Wannan balaraben ƙauye shigo gari ya zo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce me kake so? Sai ya ce shi abin da yake so a bashi raƙuma mai nono wacce zai riƙa tatsan nono yana sha. Sai annabi ya ce me ya sami wasu mutane ne a ce har tsohuwar Bani Isra'ila ta fi su wayo? Ita lokacin da annabin ta ya tambaye ta me take so, sai ta ce ya roƙa mata zama da wato ita zama tare da ita a cikin aljanna. Amma shi balaraben ƙauye kawai raƙuma ya roƙa, annabi ba shi ne shakundun ba, ya maka addu'a ai shi kenan. Shi ne annabi ya yi dariya ya ce me yasa a ce tsohuwa a Bani Isra'ila tafi wani a cikin kuwayo? Wannan wa yanzu kun dariya ko? Amma wataƙila mu ma yanzu da za a jarabce mu da irin wannan, a ce ga wani wato an wato addu'a sa kamar yankan wuƙa ne Allah zai karɓa, sai ka je wurin shi ka ce ya ce me kake so? Kai ma me za ka ce? Ku bani labari abinda yau ake takama da shi, kila shi za ka ce roƙa maka da wahala, kila kai tunanin ya roƙa maka aljanna, kila sai ka ce roƙa maka dala. Kaga watan basira kenan na ka sami dama ka batta wannan ɗabi'a ce ta wato mutane, musamman in mutum bai sami ilimi ba, an ce mutumin ƙauye wanda bai sami ilimi ba kenan. Kun gane da kyau, wannan shi ya tabbatar da aka ce lallai tunda annabi ya ba da wannan labari, ashe a Masar annabi Yusuf ya rasu na aka binne shi daidai lokacin da za su tafi Bani Isra'ila sun tafi da ƙasusuwansa. Wannan shi ne ɗan abin da jiya na manta ban gaya mana ba, wanda yana da alaƙa da ita waccan ƙissa ɗin. Abu na biyu magana dai da muka ji cikin ƙissa, mun ji irin yadda annabi Yusuf ya yi ƙoƙarin tserar da kan shi da sharrin mata. Sharrin mata annabi ya gaya mana ya ce ma taraktu ba'adi fitnatan adarru ala rijali minan nisa, ban bar wata fitina a bayana mai cutar da maza ba sama da mata. Ya'yan uwa, musamman masu harkar ilimi, koyarwa kake yi a firamare ne, a islamiya ne, a wani tertiary institute ne, a wata university, to lallai ka yi ƙoƙari ka nisanci mu'amala da mata, musamman wannan zamanin da matan wani bin su suke neman mutane wato ɗalibai ko malamai. Ka kare mutuncinka, ka yi ƙoƙari ka tuna ƙissar annabi Yusuf, ka nisanta duk wata hanyar tuhuma da za ka auka, ka nisance ta. Idan ofis aka baka, ka daina kulle ƙofa, sannan ka daina ganawa da mata ɗaya bayan ɗaya. sannan ka daina wata mu'amala da su in ba koyarwa ta aji ba, in ba wani abu da ya haɗa ba, na registration ne su zo in group su yi, a san ka da wannan ba ka da wata alaƙa da su in ba ta koyarwa ba. Amma ka je ka kira yarinya ka ja ƙofa ka rufe, ko ba abin da kai ka jefa kanka cikin tuhuma. Sannan ka kira ta ka ce za ka gana da ita a wani wuri daban, duka kai ka tsaya ma kana fira da ita, ba ƴarka ba ce, ba matarka ba ce, ba ƴar uwarka ba ce, ɗalibar ka ce karatu ya haɗa ka zo cikin group na aji ka koya mata. Amma da yawa yanzu abin da suke jama malamai na zubar musu da mutunci, kaga malami to kowa sa kake koyarwa sunanka malami, kuma abin da kai in an tayi cewa za a yi malamai suna kaza da mata, to ku ji tsoron Allah, ku tuna wannan hadisi na manzo, kuma ku tuna kissar Annabi Yusuf da ya kubutar da kanshi. Kai ma je da za ka yi, in ma neman kan suke ke kokari ka nisance su, ka sa ka'idarka, duk tsiyarsu kana da ka'ida ba za su karya maka ba. Amma ka buɗe ƙofa, Annabi ya yi bayani ba wanda zai keɓanta da mace su biyu face shaidan ne na ukunsu. Ko kai waye, ba za ka ce kai ustazu ba ne, kai malam ne, ko kai waye shaidan zai zo. Saboda haka a ji tsoron Allah, har a zo a ce ka zauna kana kwarkwasa da 'ya'yan mutane, a san ka da haka, a shaida ɗalibai su gane, ko kuma mu'amalarka da ɗalibai maza daban da mata daban. In ana neman wani abu sai a kama ƙafa da ɗalibai mata, saboda su kana mu'amala da su, kana hulɗa da su. Da Allah a ji tsoron Allah, a nisanta, ba kuma wai su kaɗai ba, dukka ma in ma kai ɗan kasuwa ne ka nisanta, in ma ɗan siyasa ko menene kake yi, ka nisanci abinda mutuncin ka zai zube. Allah ya tsare, sai Allah ya ce
بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.
نعم الله ما نوكتي تكي قيام من زنس صلى الله عليه وسلم لوكت سندا ya bashi kissar, wato wannan doguwar kissa ta Annabi Yusuf alaihi salam da 'yan uwansa. Sannan da yadda Allah ya ɗaukaka shi Annabi Yusuf ɗin, ya sanya ƙarshen al'amarinsa taimako ne da ɗaukaka da mulki da hukunci a gare shi, wato sannan da kuma irin abubuwa da ya auka ciki na damuwa na halaka, amma duka Allah ya tsamar da shi. Wannan an gaya ma Annabi ne ya zama cewa shi ya san duk abin da shi ma zai samu na damuwa, to kafinsa ga fosu da su ma irin shi ta same su. Sannan kuma labarai ne na gaibi wanda Allah ya ba shi, wanda shi bai san su ba, shi ne Allah ya ce zalika min anba'il ghaibi. Wancanan ka labarai na kisa ta Annabi Yusuf da ma wasunsu, wato suna cikin anba'il ghaibi, labarai ne na gaibi, nuhihi ilaika, wanda muke wahayinsu zuwa gare ka. Wa ma kunta ladaihim, baka kasance tare da su ba, iza ajma'u amrahum, lokacin da suka hada al'amarinsu suka yi ittifaki, wato za su jefa shi a rijiya, kai lokacin baka tare da su. Wa hum yamkurun, lokacin da suke kulle-kulle, ya za su yi da shi, ina za su jefa shi, baka a wurinsu, baka tare da su. Wama aksarun nasi walau harasta bi mu'mini, har wa yau wato mutane da yawan mutane ba fa za su yi imani ba, ko da kuwa kai ka yi kwaɗayin hakan, komai kwaɗayinka na cewa su yi imani, to mafi yawan mutane ba za su yi imani ba. Don haka Allah ya ƙaddara cewa wuta za ta cika, wanda za su cika ta ko mutane ne, su ko mutanen na wanda ba su yi imani ba ne. Ashe ka ga shi ya sa wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'mini, wato mafi yawan mutane ba za su imani ba walau harasta ko da kai kwadayin hakan kaso haka ana hakurtar da manzo ne yayi abin da zai kawai ya gama wama tasaluhum alaihi min ajrin sannan kai baka tambayar su game da shi qur'ani da kake koya musu shiriyar da kai zo musu da ita da bayanin da kake musu baka tambayar su wani lada akan shi alqur'ani in huwa illa dhikrun lil alamin shi qur'ani ba komai bane face ambato ne ga halittu ga baki ɗaya su ne mutane da su da aljanu qur'ani da aka saukan maka an saukan maka ka karantar da shi ga al'ummarka ga al'ummar da aka aiko ka wurin su da su da aljanu ka karantar da su kuma ba tare da neman lada ba waɗannan ayoyi muka duba waccan kisa ta ƙare an dawo ana magana da manzo sallallahu alaihi wasallam an gama ba shi labarin kissar shi yasa sai Allah ya ce wannan yana cikin labarai na gaibi wanda suke annabi bai san su ba Ibn Kathir ya jero ayoyi masu kama da irin waɗannan dan a nuna mana qur'ani babu babban mu'jiza da aka ba annabi irin mu'jiza ta qur'ani ba ba ma wata mu'jiza da aka ba manzo mai girman qur'ani yanzu wannan kissar da aka ba annabi ita shi ba shi a wurin amma gashi an ba shi komai kamar yana nan haka nan a wata ayar Allah yake cewa wato cikin suratu Ali Imran Allah madaukaki yake cewa wama kunta ladaihim idh yulquna qalamahum ayyuhum yaqulu maryama wama kunta ladaihim idh yaqtasimun san zamanin wato ainihin maryam kun san cikin kissar ta akwai ababan mamaki ko tun daga kan renanta ma yaya za a reneta shine Allah ke gaya manzo ba kasance tare da su ba lokacin da suke ta jefa alƙaluman su na musu da jayayya wai waye zai reneta wa zai rike ta wurin wa za ta zauna a lokacin ba ka tare da su amma aka ɗauko ka cokan aka ba annabi labari da wanda ya reneta da abincin da take zuwa a ganta tare da shi a duk aka ba da annabi labari haka nan wata kissar ita ma cikin surar kasafi Allah madaukaki yake cewa ma kunta bi janibil gharbi iz qadayna ila Musa al-amra wa ma kunta min ash-shahidin Allah yake cewa ka kasance a gefen wato yammacin wurin da ainihin aka je aka hukunta Musa wahayi aka bashi at-taura aka gana da shi a wani wurin aka ce annabi ba shi wurin amma aka ɗauko kisa ka cokan aka ba annabi aka ce ma kunta min ash-shahidi ba ka wurin halarce amma yanzu duk abin da ya faru gashi an gaya maka shi wannan ana so a nuna mana mu'jiza cikin alqur'ani haka nan har wa yau a wata ayar cikin surah al-qasas dai Allah madaukaki ya ce ma kunta bi janibi duri idh nadayna walakin rahmatan min rabbi baka a wannan gefe na wannan dutse na Sur Sina shi ma dai lokacin da muka kiraye Musa kenan muka gana da shi walakin rahmatan min rabbi rahama ce daga ubangijinka aka dauko kissa aka kasanta maka ita da ce muna ta karanta kuma ita ce tabbas abinda qur'ani ya fadi annabi ya fadi na sunnan sa sune tabbas duk abinda bani isra'ila suka fadi in ba qur'ani ba hadisi cewa akai ba za ka gaskata ba za ka karyata ba amma sai abin da yake cikin qur'ani to kaga wannan yana nuna mana mu'jiza irin ta qur'ani har wa yau da cikin surah al-qasas tunda ita ce dama sunan ta kenan wani wurin Allah ya ce ma kunta sawiyan fi ahli madina tatlu alaihim ayatina walakinna kunna mursalin Allah yake cewa wato baka zama kana zaune a cikin su wato ahli madina ba lokacin da wato tatlu alaihim ayatina walakinna kunna mursalin aka zama lokacin da su ainihin mutanen Madina mutanen annabi wato ainihin annabi Shu'aib kenan ko wannan kissa da aka ba annabi ita shi ma ba shi a cikin sa amma aka gaya mai haka nan a wata ayar Allah yace wa ma kana li min ilmin bil mala'il a'la idh yaqtasimun idh yuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin wannan kissa ce ta annabi Adam alaihi salam bayan halittarsa da ababen da aka ce aka sanar da shi, sannan mala'iku suke challenging, suke cewa me yasa za a san su a bayan ƙasa, za su zubar da jini, za su yi ɓanna, su mala'iku ga su masu tasbihi masu abin nan. Allah ya ce haka zai yi, ya nuna ikonsa. To lokacin da ake wannan tattauna tsakanin Ubangiji da mala'iku akan ɗan Adam, a lokacin shi ne ake gaya manzo wa ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la, ba ni da wani ilimi dangane da Allah maɗaukaki da mala'ikunsa da yake tattauna idh yaqtasimun, lokacin da yake cewa zai halicci Adam, zai saukar da shi ban ƙasa, zai kaza, su kuma suna ce a'a kai haka wannan wanda suke za su zubar da jini za su yi waye, kaga annabi bai nan, amma duk aka ba mu kissa gata nan muna ta karanta ta. Shine Allah ya ce bi yuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin, kaga wannan duk ana so a nuna mana Qur'ani mu'jiza samu aka ba Qur'ani nan, ba wata mu'jiza irin wannan a tattaro labaran duniya da duk aka yi tabbatattu, ba wai irin yau wanda mutane suke kirkira ba, wasa a ce an kirkiri labari, a an shirya wani wasan kwaikwayo wani fim har ka je kana ji kana kuka kana zubar da hawaye, fim ne fa nan Adam ne ya shirya shi, kana tausayi, amma ga Qur'ani ana karanta maka wanda aka baka labari na gaskiya da kissoshin ababen da suka faru tsawon zamani ana baka, amma sai ka gaba yana karanta zuciya a kekashe. Allah sauƙaƙe kinan, kaga akwai buƙatar mu gane wannan. Sannan sai Allah ya ce wa ma aktsarun nasi walau harastu bil mu'minin, eh kamar wata yar Allah ya ce wa in tudai aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, nan ana hakurtar da annabi ne ya karantar, ya wa'azantar, ya tunatar, ya gaya musu iya iyawashi, amma fa ba fa za ka iya shiryar da mutane duka su yi imani ba, mafi yawansu ba za su yi imani ba ko da ka yi kwaɗayin hakan. Ku dubi annabi irin kwaɗayin da ya yi a Makka mahaifarsa, amma sai da ma ya zo ya bata ya koma Madinan ya tafa ma, ku duba musulunci bai je Rum ba, bai je Farisa ba, sai zamanin Umar ɗan Khattab ya yi iya abin da ya yi. Saboda me haka ƙa'ida take har yau har gobe, sai ma aka ce ma annabi in ma ka bi mafi yawa-yawan wanda suke ban ƙasa za su ɓatar da kai ne daga kan hanya ta daidai, eh daga sawa'i sabi, haka yake, haka aka gaya ma annabi, haka yake har yau har gobe, in dai mai mafi yawan mutanen duniya suke za ka bi to halaka za ka yi. Domin mutane mafi yawan mutanen duniya menene? Kafirai ne, kuma kafircin suke koyarwa. To da haka sai mu yi hattara ƴan uwa, shi Qur'ani kullum wa'azi ne gare mu, kuma baya tsufa wa'azinsa. Ne Allah ya ce
waka'ajin min ayatin fis samawati wal ardi yamuruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun.
Na'am.
Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum musyrikun. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون.
نعم وتن آية تكنشن وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. على من سمكتدى bayani cewa kinan ilimin ilibi ne, akwai am shi ne irin wannan wanda malamai suke karanta da al'umma, ba a sa masa haraji a ce duk wanda zai zo tafsirin nan sai ya biya kaza zai zo ya ji, a'a mutum 200 za a yi tafsiri, kudin registration kaza shi kenan, wani hall ne duk wanda zai shigo a kofa sai ya biya, a'a abinda annabi ya zo da shi na karantar da Qur'ani, abin da ya bamma sahabbansa tabi'ai har ya iso gare mu, wa'azi ne buɗaɗɗe, malami baya kulle ƙofa ya ce sai wani da wani, sai masu kuɗi, a'a sai 'yan boko, a'a sai alarammomi, sai malamai, sai jahi, kowa ƙofa buɗe take. Shi ya sa Allah ya gaya manzo wa ma tas'aluhum alayhi min ajr, ba ka tambayi su wani lada, har yau har gobe malamai masu karantarwa ba sa sa haraji cewa sai an biya su kaza za su karantar, a'a sai an biya za a shigo inda ake karatun, ko kuma sautin a tsare shi sai wanda suka biya za su ji a'a kofa bude take karantar da al'umma in dai ana yi ne a matsayin kujera irin ta manzo sallallahu alaihi wasallam ibn kasir chai ma tasaluhum ya muhammad ala hadha nushi wa du'ai ila alkhair wa rushdi min ajri ya kai muhammad baka tambaye su wani lada akan wannan nasihar da kake masu da kiran su zuwa ga alkhairi da shari'a ka ce ku kawo lada au min ju'alatin wala ujratin ala zalika ko kuma ju'uli shine ka ce kaza duk wanda yake kaza zan bashi kaza to wannan ba a haka ko lada to haka abin yake har yau har gobe bal taf'aluhu ibtigha'a wajhillah wa nusan li khalqihi kawai kana aikatar kana koyar da shine kana sanar da shine dan Allah saboda neman yardar Allah kuma saboda isar da alkhairi ga halittar Allah to sannan akwai ilimi da za a iya sa mashi wani ka'ida kamar yanzu ilimi na makarantun mu da muke da su ba za ka zo ka ce danka yanzu kana so ya karatu amma kawai kai kyauta zai karatu a lokacin da kasan gwamnati dai ba ta ba da ilimin yadda yake na kyautan in tana baya wakilin kai baka gamsu ba to sai ka ce kuma za ka kai shi wata makaranta makarantar kuma sai ka ce nan ma kyauta za a yi maka kuma su malaman nan da aka tsara lokacin su kai wancan ya tafi kasuwa yana singa wancan yana kwali wancan yana ina ne shi kuma an ce ya tafi makaranta ya karantar to ya za a yi kenan shi bai zuwa kasuwa ka hana shi zuwa kasuwa ka zuwa shi zuwa noma ka hana shi ka tsare shi to za ka yi mai hukunci irin wannan ayar a ce ba za a tambayi iyaye kuɗin da za a biya a biya malamai ba ba ɗaya ba ne wannan daban wancan daban inda aka tsara malami ba zai tafi kasuwa ba zai koyar to kuwa lallai a lalibi abin da za a ba shi ya ce fanan gidan shi kun gane da kyau ya sa ba daidai ba ne wanda suke tura 'ya'yansu makarantu da ƙibiyan kuɗin makaranta in an magana su ce ai makarantu na addini ne na'am na addini ne a koya masu sallah a koya masu tsarki a koya masu boko a kwasu komai su tashi da tarbiyya sannan kuma ka ce kyauta malaman da suke koyarwa ganguna ne su ba su ci ba su sha su ba su zuwa kantuna sayan abinci saboda haka wancan daban tunda an yi aji za a koya mai karatu daga mataki kaza zuwa kaza zuwa kaza zuwa kaza to lallai za a biya kuma ko shi ma ba biya ake ba dan idan za a kimanta ilimin darajar shi abinda kake bayarwa tukuci ne abinda kake ba bai wuce kudin laraba ba haka duk makarantun mu suke ka sanan wanda aka kwaikwaya daga wurin arna za ka ji an tsandara masa kuɗi ga sunan dama su commercial ne kuɗin ake nema 100,150 ka je ka kai da gudu nan koyin da ake biyan 30,000 40,000 20,000 sai ka ce an tsawala to ya kake so malaman su ya kamata mu gane mu san fiqihu qur'ani yana kawo komai saboda haka da aka ce annabi ba a sai ya tambaye lada ba haka ne duk wanda suke koyarwa irin ta manzo a bude ba a cewa su kawo wani abu sannan a koyar amma ka tsara mutane daga karfe 8 zuwa 12 da rabi ko karfe 1 sannan ka ce kawai su shiga su tafi Allah ya ci da su anya kuwa to mu gyara tunanin mu mu taimaka ma makarantun mu ƴan uwa mu taimaka mu daina taimaka ma shaydan namu makarantun mu rusa su sannan mu je mu karfafa na makiyan mu kowa ya ga dai abinda aka yi a zakan bana haka ma tun zaka dau izina ka dauka وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون الله يتي نواني آيوي ونسك أتنوات وصمي لك أسا يمرون عليها سوكا جريسنا شو إيسو وهم عنها معرضون أما سوسنا ما سبجلي وقبل إيسو لا آية سنغني تزم درسي سسان الله سي إيماني دشي سيس كودة كيب ذات سسان الله با وما ذات يدد آية با وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون سنن وما يؤمن أكثرهم بالله فجد أنك تمامت أكثرهم إي الله يتشوى تويوى يوانسو باسا إيماني دا الله إلا وهم مشركون فاتي سنا ما سشركا دا الله أفأمنوا أن تأتيهم غاشية كثرة سنة نعم الله يتشوى أفأمنوا shin yanzu sun amince ne an ta ce hu ghashiyatun min azabillah wata azaba ta Allah ta zo musu ta lullube su awsatihumu sa'atu baghta ko kuma kiyama ta zo musu bagataten ba shiri wahum la yashuruna alhali ba sani ba na'am wadannan ayoyi da muke ji su ma wato ana so a gaya mana ne ga fala irin na mafi yawan mutane game da tuntuntuni game da ayin Allah in an ce ayar Allah abinda suke nuna samuwar Allah kenan yasa gaba sai aka ce maka fis samawati wal ardi ayin da suke cikin samai da kasa ita kanta saman aya ce ko ba aya bace ga ta nan a saman mu bi ghairi amadin tarawnaha ba wasu filoli wannan rufin masallacin bai tsaya ba sai da aka sa filolin nan da bangayen nan sannan ginin ya tsaya sama ta tsaya amma Allah ya ce sama ya aje ta ba wasu turaku da suka rike ta da kuke gani ga ta nan ba aya bace ƙasa kuma an shintuɗa muku ta ga ta nan ita ma ku ta tafiya a kanta ba wani da rika lotsa da ku tana cincin tsirawa ku yi gida ku yi shuka ku yi tafiya ku haka wannan ba ai bane to shine Allah yake gaya mana wato nawa ayoyi wanda suke ga sunan aban kasa Ibn Kathir ya faɗi wasu daga ciki wanda dukkan suna nuna tauhidi wato samuwar Allah da kadai kantaka shi da cancanta sa abauta masa su ne a cikin sammai akwai dai taurari ga sunan iri-iri taurari tauraron rana tauraron wata taurari da muke gani da wanda ba ma gani ita kanta saman yadda take ka je ka fira da masu wannan ilimin ka ji abin da za a gaya maka da wanda suke fili muke gani da wanda ba ma gani taurarin da masu tafiya da wanda suke tsaye sannan akwai falaki kan shi daban aflak da ake da su duka wannan suna nan a sammai da masu kewayawa sannan kuma akwai wato ainihin abubuwa daya wal jami'u musakkarat kuma dukkan su Allah ya hore su ne ga sunan kowane tun da rana Allah ya halicce ta tace zai dawo tace ta dawo ka taba ji an ce yau gashi nan ba ta kasa tafiya ko hanyar ta tarar ta bata ko ka taba ji wannan ya kamata ai kai ka san Allah shine Allah ka kalli wannan halittun wai wannan fa wanda suke kararrake kenan banda wanda yau Allah ya ba wasu bayansa wani ilimin suke zakulo su ilimin kimiyya su da ake ta magana na technology ilimin waye a tafi taura a duniyar sama a tafi ina ne a harba wani rocket a tafi ai kwana nawa wata nawa wannan duba ai bane su masu wannan kire-kiren sun fi kowa sanin halittun Allah amma kuma abinda Allah ya fiye a nan sai ce wahum anha muridu bijire sun bijire mu ayoyin yanzu masu arzikin duniya suwaye suwaye masana kimiyyar duniya arna wanda su ya kamata su kowa sanin Allah yanzu wannan fasaha muna karatun nan anan kana can wata uwa duniya kana kallo kana jin sautin kana ganin hoton kana komai sai ka ce ya akai sautin ya keta wannan duniya ko daga gidanka yanzu sautin kai keta ya tafi gidanka ai za ka yi mamaki ko sai a ce kana America kana kallo kana China kana duk inda kake ya wannan ilimin ba zai sa ka ji tsoron wanda ya bada ilimin ba ka san shi ka san shi ne Allah duk Allah ya ba su wannan ilimin amma ga ayan nan tana nan akan su wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamuruna alaiha suna shude su kullun ga sanin dubi jirgi daga ne ya tashi da kai Abuja ya tafi da kai America ya kai ina da ai awa 12 su zaka je Malaysia sai kai awa 12 a sama kana tafiya kai ta mutsu mutsu ka gaji da zaman kai waye ka tashi kai saboda awoyin kana cikin sararin samaniya wannan duba zai isa kai imani da Allah ba tsuntsun ne wa jirgin ne ya tashi kamar tsuntsu da kaya dubi kago ya sama wanda dan dutse dan karami kamar wannan wayar ka sake ta me zaki amma sai ga jirgi da dimbin jama'a ya tashi ya sama da dimbin kaya ruwa a teku jirgi ya taho bai nitse ba da dimbin kaya tantan dubai a doro mashi daga tekun China ya kawo tekun Nigeria ku amfana ku ci ku sha ku komai ku shaki iska ku sha wannan ranar ku sami dimenta amma wai dan adam mala kai dan adam kana neman kangararre ka sami wanda bai imani da Allah babu kangararre irin shi yasa Allah ya gaya mana gashi nan ku duba ake wato shi kanshi Ibn Kathir ya kawo yace a cikin ƙasa kuma halittu ga su nan iri-iri, akwai za ka ga cewa a ƙasar nan yau ta mutu an shimfiɗa ruwa ga shi nan. Daga nan zuwa can sai ka ji ruwa ya canza. Wani shamaki aka sa yanzu gidajenmu in kai rijiya ruwan zartsi ba ya shawa. Amma kana dawa nan gabas, unguwar gabas, kanka je bypass, ruwa zaƙwai wajen gidansu injiniya. Me aka sa aka raba ruwan can zaƙi can zartsi? Ruwan teku zartsi, ruwan da muke amfani da shi daƙi. Haka duka aka aje mana wannan ni'ima. Haka nan lambuna ka je ka ga yadda ake lambuna, ka je ka ga kayan marmari. Malam duk a ƙasar nan aka shimfiɗa mana su, ka ci ka sha, ga su nan duwatsu an sa su an kakkafa su. Ka tafi inda garuruwan da duwatsu ke ko a nan Najeriya, nan su Jos, wajen ka tafi can ka ce za ka je wajen hawan Mandela. Dutse ga shi nan nan ma Abuja za ka tafi ga daga kai za ka ga iyakar shi. Duka a kan ƙasa aka sa mana su tabbatattu, ga tekuna nan, ga jirage na gudu a cikinsu. Sannan duka wannan abubuwa wai ɗan adam ya tsallake su yana ji yana gani ba zai imani wanda ya yi su ba. Akwai taurin kai wanda ya ce wannan ai babu shi, saboda haka ga tudu inda babu nan Sahara in ka tafi yadda Allah ya aje ta ita ma. Sannan ga rayayyu ga matattu, rayayyu da suke cikin wannan ban ƙasar yanzu miliyan nawa ne? Biliyan ake magana. Sannan cikin ƙasa wanda rawuka da suka mutu suna cikin ƙasa, suna rayuwa ta barzahu. Kai ka san iyakacinsu? Ka je makabar ta tarauni ka ga da wahala a tona kabari ba tare da wani ba yanzu. Da an dinna wasu kila nan ma inda muke kila da ta makabarta ce. Haka duka ba a wannan cikin ƙasar sammai da ƙasai tsakaninsu duk wannan ayin suke, amma ɗan adam ya shuɗe su. Ka zawo duniyar dabbobi ka je ka ga dabbobi irin su halittunsu da yadda suke. Akwai tsirrai iri-iri, aure daban-daban, kayan marmari masu kama da juna, da ruwan sama za a zuba, ruwan teku a wani ruwa za a ba su, amma 'ya'yansu zama daban. Wancan ɗaki yake, wancan barci, wancan zaƙi, wancan ko ba haka suke ba. Amma ruwan da aka zubar ya samar da su wani iri ne? Ruwa ne ɗaya. Amma in ka shuka inabi zaƙinsa daban, dabino daban, tuffa daban, waye daban. Duk wannan ƙarƙashin wannan Ibnu Katsir ya kawo mana don ya gaya mana. Sannan ƙanshinsu ma za ka ji daban. Duk da ya gama magana sai ce fa subhanal wahidul ahad khaliqu anwa'il makhluqat, aiki ya tabbata ga Allah makaɗaici mahaliccin nau'o'i na halittu daban-daban. Almutafarridu bid-dawami wal baqa'i was-samadiyyati lil asma'i was-sifat, Allah wanda shine makaɗaici wajen dawama. Duk abin nan da ku da ka sani akwai sadda za a zo a ce ina suke. Kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbuka dhul jalali wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, yace Allah sai shi shine duka wannan dan ka san shine makadaici madawwami wanzaje wanda as-samadu kowa ke nufarsa da bukata, wanda yake da sunaye da sifofi, sunaye wanda suke madaukaka da sifofi wanda suke masu tsarki. Wannan shi ya kamata ayan nan kaɗai da sun da za ka ɗauka. Allah ya ce wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alaiha wa hum anha mu'ridun, da yawa ayoyi ga sunan wanda na karanto mana nan da wanda ban sani ba, ku je ku fira da masana kimiyya ka ji musamman na wannan zamanin abubuwa wanda Allah ya bayar da su a san su, amma wai duk ka san su ka gama. Sannan kuma ka je ka bauta ma wani ba Allah ba, sannan kuma ka ɗauka akwai wani mai girma ba Allah ba, a ba 'yan uwa, ai dole ne ka jiri a danna shi wuta saboda wannan butulcin, wannan abin da Allah ya bashi amma ya kangare ya fandare. Shi yasa sai Allah ya ce ma yu'minu aktharuhum billah illa hum mushrikun, wato mafi yawan su ba sa fa yin imani da Allah sai suna masu shirka da shi. Waccan ana ayan nan da muka karanta ta farkon yanzu tana maganar wanda suke bijira kafirai kwata-kwata ba su ma yarda da Allah ba. Ko? Kafiran duniya wasunsu ba su ma yarda da samuwar Allah ba. To ita ce ayar farko. Ita kuma ta biyu, wasu suna ma da awar musuluncin amma kuma suna yin shirka. Yana da awashi musulmi ne amma kuma Allah ya ce mafi yawan su suna shirka. Saboda haka Ibnu Katsir daidai wannan wurin kun san shi. Shi Ibnu Katsir dama yana cikin malamai wanda suke ta bayanin sunna a cikin tafsiri. to da yazo ayan nan in kun ga bayanin da ya mata wato dan gane da irin abin da yake so ya nuna mana ya fara magana Ibn Abbas Abdullahi dan Abbas yace shi da ya fassara yace wato ainihin min imanihim annahum idza qila lahum man khalaqa as-samawati wa man khalaqa al-arda wa man khalaqa al-jibala qalu Allah wa hum mushrikuna bi wato za a tambaye su sun yi imani wato ainihin wato idan aka ce da su waye ya halitta samai ne za su ce Allah ko waye ya halitta kasa Allah waye ya halitta duwatsu zai za su ce Allah kun gane wannan kai tauhidin rububiyya kenan zai kai mutum aljanna ya shigar da shi musulunci sai ya ce wa hum mushrikuna bihi amma kuma suna shirka da Allah eh ya yadda da Allah ya sama ya kasa ya ke mana ruwan sama shi ya halice mu amma kuma in ya tashi zuwa wani abu sai ka tsince shi ya tafi wurin boka sai ka tsince shi ya rike wani shehi yana jin shehin zai iya mai wani abu wanda ba mai sai Allah kun gani Mujahid al-Majini Abdullahi dan Abbas da shi da Ata da Ikrima wa Sha'bi wa Qatada wa Dhahak wannan duk tabi'ai ne da Abdurrahman bin Zaid bin Aslam duk aka suka tafi wancan fassarar kaga wannan suna da sun yi imani da halittun Allah shi yayi kaza amma kuma waje ɗaya suna shirka da Allah hadisin Bukhari da yazo cikin Sahih Muslim wazo cikin Tirmidhi wato yazo cikin Bukhari shi ma cewa annal mushrikeena kanu yaquluna fi talbiyatihim mushrikai ne a talbiyar da suke kun san mushrikai da annabi ya tarar a Makka suna da a wasu suna kan addinin Ibrahim alaihi salam suna kan addinin sa amma kuma suna me suna ajala gumaka a Makka a cikin Ka'aba wajen 360 suna bauta musu kowa da gunke shi haka ya same su amma gefe kuma ga abin da suke sun zo talbiyar su sai su ce labbaika la sharika laka illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak ana hadisi na cikin Bukhari wai haka suke talbiya labbaika ko la sharika laka wato karbawa ka baka da abokin tarayya wakilan Allah ko kaga sun yarda da Allah sai su ce illa sharikun huwa laka sai dai wani kuma abokin tarayya da shi ma ai naka ne tamlikuhu wa ma malaka kai ka mallake shi da shi ma inda wani abu da ya mallaka duk kai ka mallaka ma'ana dai kai ba ka da abokin tarayya sai wani dan gunki wanda yake shi ma dai gunkin naka ne dan ai da katako muka yi shi to waye katakon ko da dutse muka sassaka shi waye litti dutsen to sannan kuma kai ka mallakai da wanda shi ma gunkin yake bauta ma duk dai kayan ka ne to yanzu nan akwai tauhidi a nan ai ba a faɗin wannan shi ne wato ruwaya ta zo ingantacciya ita ma a cikin Muslim wato sun kasance suna faɗin wannan labbaika la sharika laka qala rasulullah qad qad ma'ana has 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 annabi ya ce to ku tsaya iya nan labbaika la sharika laka ya isa ku tsaya iya nan ya isa ko labbaika la sharika laka amsawa ka kai kadai kake baka da abokin tarayya bai ba wannan to ku tsaya iya nan la tazidu ala hala ka ku kara gaban shine inda suke jami la sharika illa sharikun laka huwa laka wa ma kun malakta eh to wannan wurin annabi ya ce ka ku kara sanan wurin ya ƴan uwa wato shirka da muke jin shi wannan ayar ta biyu waccan alhamdulillah ba mu cikin ta wanda suke wuce ayoyin Allah ba su daukan su idan wannan kafirai kinan tantirai amma wannan ta biyu da ake karanta mana mu yi hattara shi yasa wato Ibn Kathir ya dogon bayani yace wato ainihin Allah madaukaki cewa yayi inna shirka da zulmun azim shirka babban zalunci ne ba wani zalunci a ban kasa da ake sama da shirka haka Allah ya faɗi cikin suratul Luqman saboda me shi shirka aka ce shi yafi komai girman zalunci saboda bayanin ta da muka yi wada Allah ya yi ni ya yi ka rayuwa ta hannunsa take ci na da sha duka shike ban iskan nan tashi ce ko komai to kuma sai in tashi in je in bauta mani ba shi ba akwai zalincin da yake wannan kamar kai ne da mai gidanka shike maka komai shike maka dukkan hidima amma kuma kana masa ba daidai ba wani can da bake bai maka shi kake ma kai daidai to Allah ya fi karfin misali domin abinda Allah ya maka ba wani wanda yake maka shi ko wai yasa shi yasa aka kira shirka babban zalunci saboda me daukar babban haƙƙi ne na Ubangiji a bauta mashi kadai sai ka dauka ka je ka bauta mu wani ko abin da yake shi kadai ka ce wani yana yi ya zo cikin Bukhari da Muslim cikin hadisi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa nace ya Rasulullah ayyu dhanbi a'zam wai wani zunubi ne fi girma ne kana sai yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya ma Allah kishiya bayan shi ya halicce ka ko kada Allah zai shirye gabanka a cikin mahaifiyarka ka zama mutum har ka zo duniyar nan akwai wani da yaje taimaka masa akwai tallafin wani wani da kake bauta ma kowaye shi ko aljani ko mutum ko wani ko menene ne ya san sanda aka shirye gabanka to shi yasa Annabi yace ai wato shi shirka shine babban zunubi shine wato wani zunubi ne wuce girma sai yace shine ka sanya ma Allah kishiya kashi shi ya halice ka wannan maganar Abdullahi dan Mas'ud da yaji wurin manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗi kenan sannan wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun hasanul basri kun san babban tabi'i ne ina cikin manyan tabi'ai ina cikin kibarut tabi'in shi ma da yazo wannan aya ce qala zalika almunafiqu ya amalu iza amila riya'an wa turiya'an nas munafiki in zai aiki ba zai yi ba sai dan mutane su gani to shine mafi yawan mutane ba sa imani da Allah sai suna shirkanta shi da wani wato kenan wa huwa mushrikun bi amalihi zalika sadda munafiki zai aiki ana yi dan Allah shi sai yi dan a gani dan a ce yayi dan a ce ya iya to wannan yi dan a ce an yi to ba ruwan Allah da aikin sa shi yasa yazo a cikin hadisi ingantacce wato ainihin manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana aghna shuraka ani shirki man asraka ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu ni na fi kowa wadatuwa ga barin a hada ni da wani duk wanda ya tara ni da wani wajen abu da yake man ya hada ni da wani to yaje wurin wani ya bashi lada Allah kadai zaka tashi kai sallah dan Allah amma sai ka zauna ka kyautata ta saboda wani yana gabanka yana kallo ko yana bayanka ba wai dan Allah din ka kyautata Allah kai masallah amma yin ta da kyau dan wani da ke gani ne to Allah ba zai baka lada ba wannan da ka kyautata ta dan ya gani ya ce ka iya to ka je ya baka lada kai riya ba lada kuma Allah ba zai karba ba kuma za a mai maka da kayanka Allah ya tsare mu da shirka kenan ita ke kira karamar wato shirka yin riya yin abu ba dan Allah ba Allah ya tsare mu haka nan wata rana cikin sahabbai Huzaifa kun san babban tabi'i ne Huzaifa bin al-Yamani yana nan yana tafiya a Huzaifa babban sahabi ne kuskuren baki ne babban sahabi ne na manzo abokin sirrin shi Huzaifa bin al-Yamani shine wato ainihin yaje gaida wani mara lafiya sai ya ga kambu a nan abinda ake ce ma kambu ko a dantsan shi ya sa da ga wannan kambun wato ya sanya shi sai ya kama ya tsinke shi wata ruwa aka ce ya zare shi ya ga hannun nashi ka ji manya an je ana so a raba mara lafiya da babbar cuta yau in ya mutu yana tare da wani abu da shi ya dogara shi ba Allah ba kaga an yi mummunan mutuwa amma in ya mutu da rashin lafiya da imani a janna za a ji sai da yawa wasu na zuwa gaida mara lafiya maimakon su yi abin da ya dace ko suna jinya ba sa mashi abin da ya dace za su yi ta kula da jikin shi ba shi abinci kan magani wato ba shi abinci kan lokaci ba shi magani kan lokaci amma ba sa kula da sallar shi kan lokaci ko ba hankalin shi ne gushe ba wanda mai jinya abin da ya kamata kenan yadda aka baka magani awa kaza ka bashi abinci ka bashi to haka nan in sallah ta yi tana mashi in a kwance yake a kwancen in a zaune yayi ka rika kuma karanta mashi kalmar la ilaha illallah yana ji, in ya zama ajali ya zo ya cika da ita shi kenan, to sai ga ba a damu da wannan ba. To shi Huzaifa da yake babban sahabi ne da ya je wurin wannan sahabin ya ga kambu wanda aka yi shi ba da Qur'ani ba, ba da komai ba, irin da daga ake cewa ko wani kambun ma kun san aka buɗe abubuwa ne wanda suke Allah da ya sauƙaƙe. To da ya gani ya cizge shi, kala sai ya karanta mai wannan ayar, wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun, mafi yawan su ba sa imani da Allah face suna hada shi da wani abin tarayya. Haka ya karanta mai hujja kenan, karkace na zare kambun nan, na zare shi ne saboda naga ina so in tausaya maka abin da ya kamata kenan. Kun gane da kyau. Har wa yau matarsa shi wa kenan Abdullahi dan Mas'ud, mata Abdullahi dan Mas'ud kun san shi ma Abdullahi dan Mas'ud matsayinsa babban sahabi ne, yana daga cikin masu rubuta wahayi. Shi wannan matar ta shi ta Abdullahi dan Mas'ud ta je sawa to wani biyan bukata nata, na ganin ko in kyale ku kada in cika muku abubuwan ko ba ku wasu a kyale su, bari in tsallaka zuwa idan ka je gaida mara lafiya abinda za ka gaya mashi kuma ka koya mashi, za ka karanta mashi kamar yadda na Ibn Kathir ya kawo mana, wanda kuma hadisi ne na Imam Ahmad, ingantaccen hadisi, Malam Albani ya inganta shi. In ka je gaida mara lafiya ka ce azhibal ba'sa rabban nasi rabbun nasi ishfa anta shafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Azhibal ba'sa rabban nasi, ya ubangijin mutane ka tafi da wannan rashin lafiya nashi, ishfi ka warkar da shi, wa anta shafi kai ne mai warkarwa, la shifaa illa shifauka ba wata waraka ba warakar ka ba, shifaa la yughadiru saqama warakar da ba ta rage wani ciwo. Kuka karanta mai sau uku ka dafa kan shi ka karanta mai, akwai iri-irin su suna nan. As'alullah al'azima rabbul arshil azima an yashfiyaka, as'alullah al'azima rabbul arshil azima an yashfiyaka. Irin wannan in ka je su za ka karanta ma mara lafiya, ba ka je kai mai wani abu na kulumboto ba, ko kuma a ka je ka kara mashi zafin ciwo a je gaida shi a ce ya jiki shi bai san ya ce alhamdulillah, kai kuma ba ka san ka ce jiki alhamdulillah da sauki ba, sai ai jikin sai dai abinda Allah ya ce kai kana cikin zazzabi, wannan ba daidai ba ne. In ka je gaida mara lafiya kai mara lafiya duk halin da kake ciki ka ce alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah. Ala kulli halin kai kuma da ka je gaida shi dai da ka gan shi ka ce kai alhamdulillah jiki da sauki, insha Allah muna fatan waraka wannan jiki naka, ka karfafa mai, kada ka je ka fada mai abin da zai jefa shi cikin wata damuwa. An gane da kyau. Wannan su ne kaɗan daga cikin abin da Ibn Kathir ya kawo mana ƙarƙashin waccan aya. Wato ainihin aya ce da take bayani, babban bayani ɗan uwa, wanda ya kamata mu kiyaye shi, mu nisanci riya, mu nisanci duk wani abu na shirka, mu nisanci ƙaramar shirka, daga ci canfi yana cikin ƙaramar shirka. Haka nan rantsuwa da wani ba Allah ba, za ka rantse ka ce ka rantse da faran kwatsa da tannatsa da su arazu, waɗannan duk halittun Allah ne. Ana rantsuwa da Allah ko da siffofinsa ko da zatinsa ko da ƙur'aninsa, amma ka rantse da wani can daban wannan kuskure ne, yana cikin shirka ƙarama. Allah ya sa mu kiyaye. Allah Ubangiji ka ba mu ikon aiki da abin da muke karanta. Ayar ƙarshe afa aminu an taatiyahum ghashiyatun min azabillah, aka ce kuna jira ne kuna amintuwa cewa wata azaba ta zo ta lulluɓe ku, wato ainihin daga Allah wanda yake abinda bai dace ba kenan. Afa amina ha'ula almushrikuna billahi an ya'tihum amrun yaghshahum min haythu la yashurun, suna so ne wani al'amari ya zo daga Ubangiji ya rufe su ta inda ba su tsammani. Ibn Kathir ya kawo ayoyi da suke ƙara tallafa mu wannan wanda da suke bayani, amma an nuna lokaci na jin ya cika, sai dai mu haƙura mu tsaya nan. Abin da mu karanta daidai, Allah ya mana tarayya a lada. Abin da ne kuskure daga shaitan ne, Allah ya gafarta mu, ya gafarta mana. Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa. Allah ya azurta mu da tauhidi. Allah ya tsare mu da shirka. Allah ya tsare mu da shirka. Allah ka ba mu ikon aiki da alƙur'ani. Allah ka sa Qur'ani ya zama ceton mu, Allah ka sa Qur'ani ya zama haske a gare mu, Allah ya sa ya zama jagoran mu. Masu neman addu'o'i duka Allah ka san bukatun su, Allah ka biya musu. Allah ka san bukatun mu, Allah ka biya mana na alkhairi da shari, ka canza mana su zuwa ga alkhairi. Wannan wata da muke ciki alkhairan ciki duka Allah ka hada mu. Allah ka sa wannan wata ya zama alkhairan da ke ciki duka mu same su, na ƴancawa da ainihin azurtawa da aljanna duka Allah ka sa mu ciki. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.